sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Asiyar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Maryam, ba mu kanin labarai.
Yayin da aka fara rabar rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022, a cewar wani sabon bincike. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell cewa ko da yake suna samun sabani akan abubuwa da yawa, akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray dake kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ɗaliban wata kwalejin nazarin aikin malinta a jihar Kano a Najeriya sun yi zanga-zangar nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau Laraba, kwanaki biyu bayan sace wasu ɗaliban makarantar sakandare a garin Kankara ta jihar Katsina. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya ta NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabanta bayanan rajistar layinsa. Bayan haka muna tafi da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'aza ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabar rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022, a cewar wani sabon bincike. Koma da an samu yadda ake so, ƙasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa haɗa wanda ake buƙata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayen tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumance. A halin da ake ciki, wani ƙawance da aka ƙulla da nufin samar da rigakafin ga ƙasashe marasa ƙarfin tattalin arziki da masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ya tanadar musu wani ɗan kaso na maganin rigakafin da ya yi alƙawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa ko da yake suna samun sabani akan abubuwa da yawa, akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. McConnell, wanda ya kaurace wa ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa, ya faɗa a wani jawabi da ya yi ranar Talata a majalisar dattawan cewa nasarar da Biden ya samu a zaben wakilan zabe da kuri'u 306, Trump kuma ya samu 232 a ranar Litinin, ta sa ya kirarin shi na samun wa'adin shekara huɗu a fadar White House zama gaskiya. Trump, wanda ke ci gaba da yin ikirari mara hujja akan cewa an kwace mashi nasarar zaben, nan take bai maidawa bayanin McConnell martani ba na cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na 46. Maimakon haka, ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ana ta bankaɗo hujjojin da ke nuna an yi maguɗi a zaben. Ba a taɓa ganin wani abu kamar haka ba a ƙasar, a cewarsa. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke ƙasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka daɗe ana jinkirta buɗe hanyar kai masu agajin, yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu, ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamowa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu muhimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya, kwanaki biyar bayan sace wasu yara 'yan makarantar sakandare da 'yan bindiga suka yi a garin Kankara ta jihar Katsina, ɗaliban kwalejin nazarin aikin malinta ta Sa'adu Rimi, mallakar gwamnatin jihar Kano a Najeriya, sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau Laraba. Na hira da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari dake Kano don samun ƙarin bayani ga abin da yace. Malam Mahmud, barka da aiki.
Yawa bice na gaji aiki.
A gajiya, to mun tuna cewa mun samu rahotanni akan cewa bayan an rufe makarantu saboda tashin hankalin nan da ya faru na sace dalibai da aka yi, wasu daliban sun yi zanga-zanga. Ko me ake ciki akan haka?
Eh, kamar yadda kika faɗa, hukumomi a nan jihar Kano sun saba da sanarwar rufe makarantu a daren jiya, amma dai ba su ba da wato dalilin rufewar ba. To wannan ta sanya wato wasu daga cikin ɗaliban manyan makarantu ilimi da zurfi suka gudanar da wato zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da wannan mataki, domin suna kokawa kan cewa ai kwanan nan suka dawo daga zaman dirshin na zaman coronavirus wajen watanni shida, kuma a halin yanzu ma dai jarabawa ma suke yi bayan wata biyu da dawowarsu karatu. Kuma faɗan ba tare da an sanar ba a cikin dare sai a sanar cewa su wasu ma suna ɗakon na rubuta jarabawa aka ce su fita. To wannan abin ya harzuka da dama daga cikin ɗaliban, har ma suka nuna rashin jin daɗin su a ita wannan kwalejin nazarin aikin malinta ta College of Education da ke nan Kano.
Suka yi zanga-zanga. To me hukuma muke yi a kai? Me suka ce a kai? Me hukuma ta ce a kai?
Sun dama tun da abin shafi sha'anin tarzoma, kuma da ɗalibai kin san ba a bari wato ya kai wani mizani ba, tun da dai a makarantar ne ko da yake sun fito bakin makaranta da ke nan kan titin Zuka Zaria, kuma babban titi ne kin sani
sosai,
wato hanyoyi ba shiga ba fita da sauransu, motoci wato an yi matukar cinkoso a wurin. To daga baya kuma jami'an tsaro sun zo sun shiga tsakani, an wato baza su ɗaliban akan yadda su cikin makaranta, kuma wato daga baya dai kura ta dafa har wato aka ce an wato amma dai ko kuma mutunci bakin rufe makarantar nan yana nan daram, illa iyaka sun tattauna da shugabannin ɗaliban, kuma an haƙurƙutar da su cewa nan ba da jima ba za a ba su dama su zo su ƙarisa jarabawarsu, kuma kafin a ga yanayin da hali zai yi.
Wato wannan rufewar dai ba ta coronavirus ba ce, an tabbatar da cewa za a rufe ne saboda wannan tashin hankalin na 'yan Boko Haram. An ce Boko Haram sun ce su suka yi, ko ba 'yan bindiga ne kawai ba?
To gaskiya a sanarwar da su hukumomin ilimi a Kano a jiya da daddare suka fitar kawai cewa suka yi, an umarci wani ta ba da umarni a rufe makarantun wato primary da na secondary da na gaba da secondary mallakar gwamnatin jihar Kano. To haka ba su ba da cewa sakamakon kaza ko bisa dalili kaza da kaza da kaza ba. To dai an ce an ba da umarni a rufe, kuma su shugabannin makarantun suka bi wannan umarni.
To Malam Mahmud, mun gode da yawa.
To na gode kuma.
Wato Malam Mahmud kenan, Mahmud Ibrahim Kwari, kilin muryar Amurka daga Najeriya. Madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022, a cewar wani sabon bincike. Koma da an sami yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Kasashe masu karfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayan tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumace. A halin da ake ciki, wani kawance da aka kulla da nufin samar da rigakafin ga kasashe marasa karfin tattalin arziki da masu matsakaicin karfin tattalin arziki ya tanadar musu wani dan kaso na maganin rigakafin da ya yi alkawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan kasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa koda yake suna samun saɓani akan abubuwa da yawa, akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare. McConnell, wanda ya kauracewa ayyana Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa, ya faɗa a wani jawabi da ya yi ranar Talata a majalisar dattawan cewa Nasarar da Biden ya samu a zaben wakilan zabe da kuri'u 306, Trump kuma ya samu 232 a ranar Litinin, ta sa ya kirarin shi na samun wa'adin shekara huɗu a fadar White House zama gaskiya. Trump, wanda ke ci gaba da yin ikirari mara hujja akan cewa an kwace mashi nasarar zaben, nan take bai maidawa bayanin McConnell martani ba na cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na 46. Maimakon haka, ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ana ta bankaɗo hujjojin da ke nuna an yi maguɗi a zaben. Ba a taɓa ganin wani abu kamar haka ba a ƙasar, a cewarsa. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke ƙasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jinkai fiye da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka dade ana jinkirta buɗe hanyar kai musu agajin, yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu, ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamowa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu muhimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa. Abinda Daraktar Asusun Tallafawa Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya Henrietta Ford ta rubuta kenan a wata sanarwa a jiya Talata. Ms. Ford ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ta samar da muhimman kayayyakin agaji ga yara masu fama da ciwon tamowa a yankin da ya yi fama da tashin hankali, amma suna buƙatar samun hanyar shiga Tigray da gwamnatin Habasha ta hana a yanzu. An yanke hanyoyin sadarwa, haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba, lamarin da ya sa ƙoƙarin cibiyoyin agaji na duba yanayin buƙata a yankin zama da wahala.
An gaishe ki Maryam Dauda. A Najeriya, hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabunta bayanan rajistar layinsa ta hanyar bayar da lambarsa ta zama ɗan ƙasa, wato NIN, wacce ke rubuce a katin zama ɗan ƙasa. Sanarwar da daraktan yaɗa labarai na hukumar Dr. Ikwechukwu Abinde ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a Najeriya ya yi hakan a cikin makonni 2, wato daga yau Laraba 16 ga Disamba. Daga Yola a jihar Adamawa, ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
Sanarwar da daraktan yaɗa labarai na hukumar Dr. Ikwechukwu Abinde ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a Najeriya ya yi hakan a cikin makonni 2, wato daga yau 16 ga watan Disamba zuwa ranar 30 ga wannan wata. To wai koya 'yan Najeriya suka ji da wannan sabon umarni? Ga da ta bakin wasu a jiyon Adama da Taraba.
Sunana Abdullahi Subairu. Ra'ayina wannan yana da kyau sosai, saboda inganta security ƙasa ne ma, kasancewa duk wani ɗan Najeriya cike ke yana da National ID card, NIMS ɗin. So NIMS ɗin kaga ya ka haɗa ta da ita hukumar sadarwa da kuma ainihin kai da kake da SIM card kana magana, to sun san daga ina ka fito, kai waye ne, kuma daga ina ka fito, kuma me kake yi da harkokinka a ƙasa. Saboda haka yin haka tantancewa ne na musamman zai kawo kuma kyakkyawan dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da kuma ita hukumar sadarwa da kuma security ƙasar nan gaba ɗaya.
Sunana Alhaji Jafar Daware. Haba malam, da can bayan registration ne, a lokacin da ake registration na SIM, in ka sayi SIM ana karban namban adireshin ka da duk inda kake. Me yasa kuma za ake so a wahalar da talaka? Haba wannan kan yi ka bai ba. Yanzu wanda yake ƙauye me yasan ma batun magana ne ne? Shi dai kawai in ya je registration layinsa an karbi adireshinsa da komai ɗinsa a ciki. A lokacin da ake registration ne ana tambayan ka ID kadai. To nan me kuma za ka kawo maganan NIM? Kuma ni ka gaskiya wannan ra'ayina ne nake faɗa, bai ba.
Kamar sauran 'yan ƙasa, su ma masu nazarin al'amuran yau da kullum irin su Yakubu Musa Uba na maganin akwai abin dubawa game da wa'adin da aka ɗiba na sabunta rijistar layi.
Kuma ni ne dai mai ciwo ta fannin security, amma sai dai gaskiya sun ɗauke shi a lokacin da bai dace ba. Kuma lokacin da suka bayar wai zuwa ƙarshen Disamba gaskiya ya kaɗa. In ka duba yadda ake yaba a Najeriya, musamman yanzu mutane da yanzu ba su da wannan lambar shaidar ta ƙasa, suna da dama da ba su da shi. Kusan rabin wanda suke da lambar abin nan suke da layi, ban kuma suna da wannan NIN number da ake buƙata. Dole su fara da shi. Kamar wata shida aka zuwa ake shekaru da layi. Amma sun ce zuwa ƙarshen watan na tabbatar kuma abin ba zai yi kowa da ni.
Kamar dai Yakubu Musa Uba, shi ma wani ɗan jarida Muhammad Ismail da ke bin diddigin hakokin tsaro a kasar, yace akwai hanzarin da ba gudu ba.
Duk wani abu da za a yi don a inganta maganar tsaro wani abu ne wanda jama'a za su so, musamman yanzu yadda al'amura suka ta tabarbarewa, kusan kullun kisa ya zama kaman ruwan dare a Najeriya da fasasacen mutane. To kuma akwai matsala ta bangaren su masu kula da watan ayyuka na communication na sadarwa, musamman Ministry of Communications da kuma NCC. Babban matsala a nan wurin shine lokacin da aka bada sati biyu din nan gaskiya ya karanci. Abinda za a yi la'akari su kansu ma kamfanonin suna da infrastructure da za su yi wannan abun nan din. Najeriya kusan muna da masu amfani da wayoyin salula kusan miliyan 100. To idan akwai irin wannan mutanen aka ce an ba da sati biyu, sannan kuma su kansu kamfanonin ma ina ganin kaman ba, ko da yake ba mu sani ba, amma dai wani abu na abubuwan da suke faruwa kamar lokacin da aka yi irin wannan registration din a baya, jama'a sun sha matukan wahala, wasu har kwana suke yi a layuka suna bin layi saboda a zo a yi register na abunan din su. To idan aka ce an zo an yi wannan, abinda za a fara dubawa shine me shirin da su ainihin kamfanin suka yi, sannan kuma kamar mutanen ƙauyuka da su sai ma sun yi tattaki da ƙauyukansu sun zo cikin birane inda za a yi musu wannan rijista din. To duk wannan abubuwa ne da za a duba, wanda kuma kada a zo ana so a kawo maslaha sannan kuma jama'a jaza su cikin wani fitina.
Koma da menene, yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da nasarar wannan sabon umarni. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz dai aiko mana da wannan rahoto. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sunanmu. Barka da murci yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon kyamaci a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation, wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafinsu ɗauki na gaggawa. To a yau za mu dora daga inda muka tsaya.
Wani lokaci da ka gane cewa amurka ke aiki? Wasu na gane cewa amurka ke aiki shi ne ta dawo aiki ta kwanta ta buɗe jikinta tana shiga suka haka shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan ne ga ainihin halin da take ciki. Tana yawan koda sun suna faɗawa an samu sauƙi daga nan an fara bincikanta. Ɗaya daga cikin yayin mu ne da ke wallah sai kun taɓa mishi abin da ke faruwa ko ya mutu duka sai ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita.
Gaskiya face na wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya ba ya gudu an ce yana Kano, duk da mun aika kuma yau ba a gan shi ba. Sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan gayan a Igabi local government a Kaduna Najeriya, wanda ƙungiyarmu tana mai da hankali a kan ƙauyaku ta inda kowane ƙauye muna da office da volunteers. An kawo ƙaran wannan case na yarinya ofishinmu, amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani, inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo ƙara ofishinmu, kuma shi chairman na wannan gadangayen community ɗin ya kai wurin 'yan sanda na outpost. Daga nan aka yi transferring ɗinmu zuwa rigakafin division, kuma rigakafin division suka yi bincikensa na farko preliminary investigation, inda aka yi transfer ɗinmu zuwa state CID da yake headquarter a nan cikin garin Kaduna, inda aka kwashi kusan kwanaki 19 ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi. Kuma dukkansu su hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ga wannan yarinya karama ta shekara 9-10.
To Malam Ibrahim, menene labarin iyarka?
Yanda shine akwai kanuwar mahaifiyarta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta. Lokacin da ta je gidanta, ita kanuwar maman nata ta je makaranta, shine a nan mijinta ya amfani da ita fyaɗe a ɗakinta. Kuma bayan ya yi sai ya ba yayan shi labari, shi ma yayan shi ya yi da ita. Still kuma again shi aka kira kanunsu domin shi yana ɗan aiki na sa kai haka. A sanar da shi ya kira su ya masa faɗa, shi ma sai shi ma kuma ya ƙara yi da ita shi ma kai.
Bayan bayanan mahaifin yarinyar, yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar.
Medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an ji ma yarinyar nan ciwo ta zama babu ruwa ba kuma ta ma sami infection wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun maganin infection din da yake damunta domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita kuma tana jin zafi kai ta shusa ga gaggai wanda mun yi mata HIV test yanzu kuma bayan wata uku za a koma ƙara yin dan a tabbatar da babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya. Bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistrate court wanda na rade ina fada shi magistrate court karamin kotu ne wanda yake tabbatar mata mai laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu har tsawon lokacin da ƴan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost or divisional level headquarters sai a hada bincike cinye za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wato Ministry of Justice at DPP Department of Public Prosecution su ne su kuma za su karanta wannan bincike da ƴan sanda suka yi su duba shi da kyau sannan su ba da shawara wace kotu za a kai wannan masu laifin in aka kai sannan a fara shari'a to har yau ba a fara wannan shari'an ba
wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnan sai aka ce to ai arrufa a tunda na gida ne
eh gaskiya
kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan a kawunanta ne
a shi daya ne kawunanta su kuma sauran yayin shi daya ne aure da kanon mahaifiyanta su kuma sauran yayin shi
to wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka dauka kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar
a gaskiya matakin da suka dauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da zamu iya daukan dawainiyanta dan gaskiya mu har mun suma mu jinji amma da ikon Allah Hajiya Rabi Salisu Ibrahim da ta shigo ciki abin sundun ta dinga amfani da kudin ta har zuwa state CID kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba suke saba ta mai zuwa
to me ya kamata ayi
abin da ya kamata ayi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fiadi yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fiadin ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a saukaka mu hatta su yan sandan kuma motoce ko wani local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kudin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowanne local government suna duba division kwaya nawa ne a karkashin su shi harkan fiadin nan idan an kawo ya kamata a dinga ba ƴan sanda mai da za su dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kama masu laifi wani lokaci in an yi sai kaga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an ganshi anan to hanyoyin da za su bi tunda ba albashin su su ma za su cire su wannan ayyukan ba ya kamata ya zama gwamnati ta samu musu asibitocin nan waɗanda ba salama center ba 4,500 ba karamin kuɗi bane a gurin ba kauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an mai aka fiade ka ba da wannan 4,000 a mai aka waje wanda ya mai aka fiade kana jin shin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kamar yakka ka biya wanda yayi ma in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada yakka kai da aka mai yakka fiade wai haka doka ta ce to irin waɗannan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi
wani irin jan hankali za kai wa iyaye a matsayin ka na wanda hakan ya faru da yassa
gaskiya mun rage barin iyayen mu suna tafiya a wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ce kusan wannan matsala da ke faruwa da yaran mu sannan kuma magan tallace da ake samu yara gaskiya shin a bari don bai da amfani ga baki daya sannan kuma maganar makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantar yaran su su tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare da suna bibiya ba su samu ya samu mai hankali a gida da yan karin ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi asalin harin in akwai mai hankali a gida ya je darasu zuwa gida
daga cikin waɗanda suka shiga hannu waɗanda suka aikata fiye
da na'am
wasu irin bayanai suke ba ku na dalilan da ke sa su aikata wannan
na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin ƴan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su in ce dan Allah me yasa kai fiade wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taba ce min kwaya ne in sun sha kwaya sai su ga karamar yarinya ta zama babba wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaranta ɗaya da rabi ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi Islamiya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta har yanzu tafiyanta ba daidai bane akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kawai shi sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda hayyo muka samu mai tabin kwakwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai kaga dan adam ya je gudun yari kunya yar wata shida mayar mata da pampers wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to kin yake gani za a magance wannan matsala
hanyar magance wannan matsalin shine iyaye su kula da amanonin da aka ba su musamman ma sa yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa kice su fita ba kya san ganin su koko a kanin baba makauci saboda fadan nan fa bako bai cika durowa daga sama haka kawai ba san shi ba yayi shi wanda aka yarje ma aka aminta da shi
me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala wanda gwamnati koi kuma malaman addini da kuma al'umma
rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba ko da wannan abin bai shiyuwa a ce wani zuciyar da ban yayo ya kata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida dan haka duk wanda wannan bai faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi dai tsoron yi ganin ga wannan ya san wannan
duwace irin kunci kake fata a dauka
hukuncin kenan kamar yanda gwamnatin jihar Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan injina da daga kuma fatan hukuncin kan za ta binta hakin da kuma suma masu kuma su ji abin da suke yi
to mi sauraro anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon kiyamaci a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon maudu'in yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen kansu na muryar Amurka musamman ma bakin namu da kuka ji mugoyin su sai Jimmy Weathers Russia ni Aisha Ma'azu ne ke cewa a kasance lafiya masala
sai da Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email
Kuma na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau yace rufe makarantu da wasu jihohin Najeriya suka yi sakamakon abin da ya faru da ɗaliban sakandaren kankara hakan yayi daidai domin dai an ce rigakafi yafi magani fata dai shine Allah ya kubutar da ɗaliban na kankara kuma ya kawo mana ƙarshen wannan matsala baki ɗaya amin sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta yace shekarun bayan sace ɗalibai mata ƴan makaranta sakandaren Chibok a jihar Borno sannan bayan nan an sake wasu ɗaliban garin Dabcin jihar Yobe yanzu kuma ga ɗaliban sakandaren Kankara a jihar Katsina hakan ya nuna a fili cewa gwamnati ba ta daukar darasi sai sako daga dan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko yace salamu murya Amurka da fatan kuna lafiya ci gaba da rufe makarantu a sassan jihohin kasar mu Najeriya da zuma dakile yaduwar cutar coronavirus yayi daidai amma kiran mu ga gwamnati kada a rufe hanyoyi sako daga Ali Muhammad dan Fulani jihar Zamfara yace muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta mai da himma wajen ceto rayuwar ɗaliban kankara da aka yi garkuwa da su a makon da ya wuce domin yanzu Allah kadai ya san irin halin taskun da suke ciki muna addu'ar Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai langelange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce damuwar da kungiyar MSF ta nuna akan yadda ake cin zarafin yan jarida a duniya yayi daidai da fatan kungiyar da sauran masu karfin fada aji za su taimaka wajen ganin an kawo karshen matsalar
to madalla a gaida Muhammad Baballe yanzu sai labarai a takaice
Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Birtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ya faɗa a jiya Talata cewa ya gaya wa shugaban masu rinjaye na jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar Mitch McConnell a wata hira ta wayar tarho cewa ko da yake suna samun sabani akan abubuwa da yawa akwai abubuwan da za su iya yin aiki tare
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tayani gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Julie Nevers Gresham wadda ta hada shirin. Injiniyan mu ne yau yace taku Binta Esther wanda ke muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Yanzu kuma sai a dakata shirin mu na gaba. Yau da gobe.